Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina kibra.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Abdullahi Adamu, kan wani kudurin doka da ya gabatar da ya tsallake karatu na uku. Kudurin da zai ba da dama a kafa wata gidauniya ta musamman wacce za ta kula da harkokin noma a ƙasar, kama daga ba wa manoma tallafin kayan aiki da basussuka domin inganta harkar noma. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Madina Dauda ta tambaye shi inda majalisa ce ta yi wannan doka, ko wani irin rawa gwamnati za ta taka a wannan gidauniyar.
Tunda ya zo ya zama doka, ya zama dole abin ke kawai shi kawai ikon Allah, shi ne kawai zai kawo wannan. Yanzu dole ne in har aka samu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannunsa, kuma zai yi, domin ba abin da ya fi masa muhimmanci a cikin gwamnatin nan. To zai yi in Allah ya yarda. To da yayi fa, to kan mai uwa da wabi, dole ne za a kafa wannan gidauniyar da ma'aikatansu da sauransu duk za a yi. In an yi sai ta fara aikinta, kuma ga ko za a iya gama cikin wannan shekaran kafin a fara a koma ruwa fara faɗuwa wurare. To ko za a samu a gama cikin wannan shekaran a samu amfanin wannan gidauniyar tun bana, to shi ne ba zan iya kasancewa ba, don na yi nawa ko mun yi namu mu sanatoci. Yan majalisa, saura kuma sai abin da aka yi ba shi don sai na shi kuma ta muga abin da kuma gwamnati za ta yi na tabbatar cewa an kafa wannan gidauniyar.
Akwai matsaloli da a yanzu haka har Majalisar Ɗinkin Duniya ma ta riga ta yi bincike a kan wannan, cewa a wannan yanayi da ake da kuma bayyanar wannan cuta ta coronavirus, ana dab da fuskantar yunwa ne a wannan ƙasa ta Najeriya yanzu. Ta yaya kake ganin samun irin waɗannan gidauniyar za su taimaka wajen yaye irin waɗannan matsalolin?
Ko taimako ko sai za a samu insha Allah. Ai ina cikin dalilai ma da yasa abin aka hanzarta, aka samu a kammala abin da ya kamata, ina wurin samun dokan ya kammala. An sabu damuwa bara da wannan annoba ta coronavirus ta addabi al'umman ƙasar nan. Manoma samun dama a je gona ya zama aiki, domin an samu lokacin da sa doka aka yi ta ƙasa ta gungume ba daman fita. To shi ko gona ba a gida ake yin shi ba, sai an je daji. To zo samun zuwa gona yana da wahala. Kayayyaki ma da ake kaiwa komo na manoma, su taki ne, su feshi, magunguna ke ba su feshi na kashe ciyawa da na kashe ƙwari, tafiya ake da su garuruwa daban-daban a kai kasuwanninmu, masu yi su saya don su je su yi amfani da suwa kai gonakinsu. Bara samun yin wannan cikin kwanciyar hankali bai yiwu ba, saboda an samu wahala. To wannan wahalar ka samu, dole ne harkar noma da ingancin shi ya zama koma baya a samu cikas. To muddin kuma samu cikas, to samun wadatuwa na abinci da gonakin nan dole ba za a samu yadda ake buƙata ake so ba. To amma alhamdulillahi gwamnatin jihar Muhammadu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ɗauka matakai na musamman wanda zai dan kawo sa'ida ga manoma. To idan Allah ya sa an kafa wannan gidauniyar mu ta tabbata ta kafu ta fara aiki, to za a ƙarin samun ƙofa ne na hutawan manomi, kuma manomi ya huta kuma aikin ya noman yadda ya kamace shi, to za a samu riban ko shi ne wadatuwa na abinci. Ba shakka a wannan nazarin da za ka ke mana ba ƙarya, akwai damuwa wanda duk shi ba damuwa, to bai san abin da ke ciki ba. To amma alhamdulillahi gwamnati ta ɗau matakai na magance wannan damuwa.
Yanzu wannan gidauniya idan aka kafa ta, kowane manomi zai iya karɓan bashi a gidauniyar nan?
Hakuri da suke sai sun fara aiki, su ma za su ƙayyade hanyoyi na samun bashi ko samun tallafi da manomi ke zai bukata daga gare su. Wannan mu da mai doka, kuma yadda za a samu kuɗin da shiga cikin wannan gidauniyar shi ne namu. Yadda za a hukuman za ka hukuman wannan gidauniya, mun sa doka a kai, iko da shugaban ƙasa ke da shi a kai mun sa, mai minista zai yi a cikin tafiyan gidauniyar an sa, su wane za ma'aikatan gidan do an sa, su waye members na directorci na wannan do an mun ƙayyade. to saura yanzu bayan shugaban kasa ya rattaba hannu ya yadda to aga kuma yanzu za a yanar da ainihin wannan tsari da muka shirya.
Menene bambancin bashin da manomi zai karba a gidauniyar nan da wanda ake karba a banki? Domin ka san na banki akwai ruwa.
Allah miki yake so. Allah miki yake so. Abin da ke faruwa al'amuran su ta sun dan tabarbare mana harkan banki domin wasu bankuna suna abinda gwamnati ba ta da shi ba, amma saboda halin dan kasar nan sai a dibi abin ana kallo kusa a kawo da kai a gani an ba gani ba ko ku aikun nan shegu. Saboda haka ana abubuwan da bai kamata ba kuma ana bari abin suna faruwa. To da farko muddin wa sai ga ka'ida na ba da bashi da noma iri kaza, to wannan gidan ne ba ta kitar wannan doka ba da gwamnati ta yi ta. Kudin kudin za samu kuma daga wurin kusan daga kafofin gwamnati za sami ku za kudaden shi bankin yan kasuwa su ma akwai doka kansu. To amma bin dokan nan yana musu ya wuyan kuma ba wai dan ba su iya bane ba, a wuyan son zuciya ne dan su inganta riban su. Ko da shi banomi ko shi wanda zai samu zuciyar bashi ko da zai samu damuwa su ba damuwansu bane ba, damuwansu dai su bayar su sa irin ruwan su kai kamata sa sannan kuma samu riban su samu iyakan nan su kai. To a wannan gidauniya ba za su kazanta kamar irin na bankuna na yan kasuwa da sai ne da kullun ba. Wannan gidauniya an yi ta musamman don inganta noma. Duk abin zai kawo banomi cika ciki gwamnati ba ta da shi ba.
Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da kashi na ƙarshe na tattaunawar. Yanzu a madadin sanata Abdullahi Adamu kuma wakilin Yamma Abuja Madina Dauda sai Daniel Brown da ya taimaka wajen ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.